Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wasu yan bindiga sun kai hari a wani gidan yari a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya, inda suka saki fursunoni 800 kamar yadda hukumar kula da gidan fursun ta kasa ta faɗa a wata sanarwa a jiya Asabar. Hukumar ta ce maharan sun zo ne da manyan makamai kana suka yi nasarar shiga gidan yarin bayan musayar wuta da jami'ai, inda suka yi amfani da gurneci suka karya bangon ginin. Wasu 'yan gidan yarin 575 da suke jira a musa shari'a ne suka arce, yayin da aka riga aka sake kamo mutane 262 da suka gudu daga gidan yarin. A cewar sanarwar, kani ta kara da cewa mutane 64 da aka yanke wa hukunci kadai ne suka rage basu gudu ba. Wannan shine karo na uku da ake balle kurkuku a kasar da tafi yawan jama'a a Afirka. A wannan shekara an kara nuna damuwa game da yanda wuraren tsare mutane dake da hatsari a cikin kasar ta Afirka ta Yamma, inda hukumomi ke kokarin dakile tashe-tashen hankula. An kai hare-hare akan wasu cibiyoyin tsaro, musamman ofisoshin 'yan sanda a makamancin wannan a cikin shekara da ta gabata. An kashe akalla mutum 20 kana sama da wasu 40 sun jikata a jiya Asabar, yayin da wata kungiyar IS mai sassauci ta yi arangama da sojojin gwamnati akan ikon mallakar wani gari a tsakiyar Somalia, a cewar shaidu da jami'an yankin. Da sanyin safiyar jiya Asabar ne aka fara dauki ba daɗi, yayin da sojojin gwamnati suka taru a wajen garin na Guri El a tsakiyar Somalia mai nisan kilomita 400 a arewa da babban birnin kasar Mogadishu, kana suka kai hari a tungar Ahlus Sunna wal Jama'a. A cewar mazauna wurin, bangarorin biyu sun yi amfani da atilari masu yawa da bindigogi masu sarrafa kansu da makaman kakkaɓo jirage yayin wannan ɓatakashin da aka gwabza a kan titi. Wasu jami'an soja na bangaren masu adawa da suka nemi a sakai sunansu sun faɗa wa muryar Amurka cewa an yi asarar rayuka a bangarorin biyu. A ranar Juma'a, wani jirgi mara matuki na Amurka ya kai hari a Siriya, inda ya kashe wani babban shugaban kungiyar Al-Qaida, a cewar rundunar tsakiya ta Amurka. Mai magana da yawun rundunar, Army Major John Brigsby, ya faɗa a wata sanarwa cewa kashin Abdulhamid Al-Matar zai kawo tsaiko ga ayyukan kungiyar ta'addancin ta yadda ba za ta iya ci gaba da kai hare-harenta a duniya masu barazana ga Amurkawa da kawayenmu da fararen hula da basan hawa basan sauka ba. Harin jirgi mara matukin na zuwa ne wuni biyu bayan da aka kaiwa wata tungar Amurka hari a Siriya, amma babu wanda ya mutu ko ya samu mummunan rauni. Sai dai Rigsby bai bayyana ko harin martani ne Amurka ta kai a ranar Juma'a ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alamar sakatariyar fadar White House Jen Psaki a ranar Juma'a ta janye kalaman shugaban Amurka Joe Biden cewa Amurka za ta kare Taiwan idan kasar China ta kai mata hari. Yayin da aka masa tambaya ko Amurka za ta kare Taiwan a wani shirin CNN da yammacin ranar Alhamis, sai ya ce muna da hurumin yin hakan. A lokacin da muryar Amurka ta tambaye ta ko shugaban ya kuskure ne ko kuma yana kan bakansa na aikewa da sako ga Beijing, Saki ta ce manufofinsa ba su sauya ba. Sai dai har yanzu Beijing, wanda take kallon Taiwan a matsayin lardi da ke neman ballewa, ta yi kashedi ga Washington da ta janye ƙwarin gwiwa da take baiwa Taiwan na neman ƴancin kai. A ƙarshe, shugaban ƙasar Turkiyya Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Asabar cewa ya umarci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ayyana jakadu 10 daga ƙasashen yammacin duniya a matsayin waɗanda ba marhabi da su a ƙasar, saboda kira da suka yi a sake Usman Kavala. Kavala ya kasance a gidan yari na tsawon shekaru 4, inda ake tuhumarsa da laifin tallafawa zanga-zangar ƙasar baki ɗaya a shekarar 2013 da kuma hannu a juyin mulki da bai nasara ba a shekarar 2016, sai dai ya musanta tuhumar.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki nuni kasuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau shirin kasuwa kai miki doli ya iso nan garin gidan Iddar, muna cikin kasuwar gidan Iddar inda za mu tattauna da masu saye da sayarwa. Latijo, barka da warhaka.
Wannan lafiya san da zuwa.
Ya sunanka Latijo?
Wannan sayarwa da do sai mai rogo.
To rogo, mun ga rogo gashi kashi kashi, muna ya da muna tsuli-tsuli na wannan ko wane shige.
Ana sai su adala 40, ana sai su adala 20.
Ina na 20, ina na 40.
Ga na 40, ga na 20.
To kuma haka bakin farashin haka yake, ba a ragewa, babu.
Babu rashi, babu kari, sai abin da aka kyauta ban mutum. Bisa ga girma da arziki.
Da dai a bada kuɗi kawai.
Bada kuɗi kawai.
To ya kaga kasuwar yau kaga abin kai ta
hiya. Eh, alhamdulillah. Kuma wagga sana'a bisa gare ta ni mallam Hirazu Dosai mai rogo. Na ci na sha, na ci da iyali na.
Yanzu za ku wakka kakan sai da buhu nawa yanzu?
Yanzu dai wanga bangala ta kwai ita ne mai buhu, wanga shi ne fara budewa. Eh, amma kan an jima zuwa na asar ina tambayar in bude na biyu.
Na kuma ka tattaba zoke yanzu.
Alhamdulillah.
To mun gode. Ga mu mun zaka wurin wani Latijo. Latijo, barka da warhaka. Latijo, me ya sunanka?
Alhaji Haliru.
Daga wani gari kake?
Dumega.
Daga Dumega. Dumega ta Dogon Dutse. To nan kai muna bayanin kayayyaki mu jiya, na ga ga nawa tsintsiya ta shara.
To tsintsiyar lashir muka sai sheta.
Lashir.
Eh,
ko saye ko hwashi ko kuma ana ragewa. To har wagga kala, don na ga abin kala-kala.
Eh, duk 20-20 muka sai sheta.
Duk 20-20. To ga kuma lidduwa, na ga an to da lidduwa kala-kala.
Eh, to lidduwa an ga su 40 da muka sai sheta.
Aha, 45.
Eh, amma magana da yaran muka sai zuwa.
Abubuwa na yana ganin kwalli.
Eh, su kwalli su girigi na lashir 20 ne. Kwalli 10-10. Lidduwa 10-10 ka su.
Ba kuma bokitin ne na roba na gani.
Eh, wanda wanka su kuma ga su 120.
To boke yanzu tun hitowa kana yace an tattaba ko?
Alhamdulillah.
To to ga matankadin ne na gagga buccaye ga da maburkaki. Su ko mi a taba wasu?
To ita mutta mai ma za ta 80 ko 70 hakan ga.
To
kuma su ko 120 ga shi.
Su maburkaki.
Eh, akwai kanan na 10-10 daga cikin su.
To ga matankadi kuma na gani.
Wanda shi kuma taki na nono dala 20 muka sa da bebbiya.
Dala 20 da bebbe.
Eh.
To ga mun so wurin yan sanduna, barka da warhaka. Me sunanka?
Sunana Ishu.
Ishu na wani gari?
Na kashe da.
Na kashe da, wato sanduna ga wadan ganan mina na ga suna gari.
Dogon yaro da.
To sanduna dogon yaro, me yake da su?
Bugun hatsi akai da.
Bugun hatsi. To ana zakkuwa sai kaka abin shi ke zo ke tun da sai zakkuwa yanzu.
A yanzu kam abu ya kwanta, amma tun sai haka ana sai kwarai.
Ana ta.
Amma yanzu kam abin ya kwanta.
Maza ka sai ko mata ka sai?
Duka dai kowa zakkuwa alwaduwa akai sai a sayi.
Wasu kuma na bugun hatsi na lafiya mabuga ce.
Kuma mata kuma yanzu mata na ga sayi.
To da ina kun ka faro su kuna tuwa da su?
Gwadamu.
Da gwadamu.
Eh.
Wazo buwa na yake da adda te ko ga tan shi sare ke ko
ka. A saiwa na akai.
To
saiwa na eh dala 10-10 da kudi.
Aka saiwa ku ko nawa ne ku ka sayi su?
Kuma zaka can gida balankwashi.
To
eh
sai kun yi lankwasa su.
Sai mun yi lankwasa mun sa wuta.
A to
an yi jara, an yi jara.
To me yasa sai an lankwashe?
Eh, saboda yana aka saro su. Eh, a ji dadin bugun.
Bugun haki.
Eh, bugun haki.
Ko dawa ko wani.
Eh, ko gero ko dawa. Kuma muna yin tirami.
Muna yin tabare da tirami.
Eh, eh.
Barka. Latijo, muna lafiya, barka da warhaka. Latijo, me ya sunanka?
Ibrahima.
Daga wani gari kake?
Gidan Iddar.
Na ga ga tattasai, me ya bayanin tattasai wanga?
Tattasai lalle gurgurun hali farashin shi muna sai da tiya jikka da 20 jikka guda.
Jikka guda ko jikka
da? Ko jikka da shi, amma dan ne free dai jikka guda.
Jikka guda.
A insha Allah.
Ga tumatir busasshe can na gani.
Tumatir insha Allah muna sai sowa jikka ba 20-160, amma dan ne free 160.
160 ta magana ta karshe.
Ta karshe insha Allah.
Ina bayanin kalwa ga kalwa
can na gani. Kalwa da mamu sai da jikka da 20, amma karshe jikka guda.
Jikka guda.
Idan a kwariya ta da 100 ta fi
kwarya ta
a wai da aka ce ma ayyan madadin
to ga wasu abubuwa na ga
wadannan duka tsakanin ɗiyan miya yaji yawo yaji biki ganur ɗiyan dawa ɗiyan kaura ga sunan su kokonko konko ɗiyan miya dala 20 yaji yawo dala 30 ɗiyan kaura dala 30 ɗiyan dawa 20 yaji biki dala 80 insha Allah shi ma ganur dala 80
sai ta hornuwa ga
ta hornuwa ga ta duma mana ciya jika uku amma karshen ciniki dai 500 insha Allah kuma an samu 550 duka Allah ba su ana amsa haka
amma kukullawa wanda dun mai so a
kuma ga can mai karamin kari dala 10 shi na duka ga ta insha Allah
ke yanzu to hituwa tun da sahi zakku yanzu ana ci an dan tattaba ko
a gaskiya alhamdulillah inda ka zuba buhu baka wuce ka dan kwashe rabin buhu sai a ci to an gode ma Allah sai ana yau ta kasuwa kuma
an tattaba ke
ne an tattaba kwarin
to ya irin wannan lokaci da lokacin tsakiyar damana kaga abin
shi sai a ce alhamdulillah wannan lokaci gaskiya an samu matsala amma dai zo rodon hali dai zan abin ya dan haro ruwa ci maka da damu yanzu an harto yi amma kwanakin nan sai dai ka zo hili ka sai amma yanzu ana daka gida gaskiya alhamdulillah yau
DJ
ta wani gari kike
Cerasa
ta Cerasa
eh
ga kwanoni na gani kala kala ni bayanin kwanoni
ni bayanin kwanoni mu ya sai sa kwanoni 340 mu ya sai suwa da 30 mu ya sai suwa da 40
kuma ana tattaba zo ke yanzu tun da suwa yana yace an tattaba ko
an tattaba kan to ke yanzu an tattaba
maza ka tahowa sai ko mata
ka da maza da mata duk su ya ga kuwa sai
kuma abin babu tsada kala guda ta dai kuka sai da ko kowace kala
to muna sai sa hadda Samira
nawa ita ko Samira ta
ko Samira mu ya sai sa jikka
jikka
ah
ko sai ko hashi ko ana dan yi mun mutun ɗan marra
nan ba a rangwamenta
ba a rage ko da
ah
mun gode
sunana Muhammadu Zayano
to Muhammadu Zayano ga hijabbai kala kala buna gani ni ya bayanin su wanga nawa shike
to price nan nan gaskiya ni ya bambanta wani
wanga fa masara masara
ya zai sa jikka da 70
jikka da 70
ga wani
latijo mun sadu da shi a cikin wannan kasuwa latijo mi ya sunan ka
Abdulaziz
Abdulaziz na ina da ina kake taho
Nigeria
dan Nigeria wannan da Nigeria ba yawa gare ta ba kai ku
Illela local government
Illela local government cikin garin Illela kake ko kauyen
Illela
wannan kauyen cikin Illela ga wauro kake to na ga gashi wanga magi hori ya bayani
dala 77
dala 77 to na ga ga wanga da yawa na kuma wanga na ga kadan na shi ko wanga nawa shike
35
ga kuma magi wanga kulli dunkulalle ko shi ko nawa nawa aka sai da shi
33
duka gaba ɗaya jikka dala 30 aka sai so
33
to in kaman mutun na so a bashi kwara kwara fa
to kaman na ciki
ta o kaman na ciki a ɗebe ke a baka da uku ko da hudu
$2
bai aka sai so to shi ko wanga mi sunan shi Mimido na gashi to shi ko nawa aka sai shi
jikara 50
jikada 50 to in kwara kwara haka so to ga omo so killin shi kuma mun ga an taho da shi shi ko mi bayani ne
kiko 30 30
30 yake ko sai ko hashi ba rage ko sisi to ga wani latijo barka da warhaka
barka da
warhaka sunanka
Tahiru Sala Karadin Buda
Karadin Buda doga turare kala kala mun ga ka taho da shi da ina ka taho da wannan turare
dan Nigeria
dan Nigeria dan na Illela haka so shi ko oda shi haka Lagos ko Kano ko kuma Ibadan
ina zuwa Illela ina zuwa Sokoto wani lokaci kuɗi sun samu in sayo kayan da
na'am da can kaka yo oda su to mi an bayanin turare yanzu ga shekala kala na na gani
kuma shi wanga turare sai kan farashi ne gare mu 150 gaskiya 120
150 sai fa da mashaci in mutun da daya bar sura ta yi mai cinke yana ya shi dwaga she ke kai ne na aka sai so
dala 10 muke sai shi
dala 10
insha Allah
ga escort in mutun na so hina da wani abu nan da nan shi ko ni an bayani shi
a gyara amarya dala 30
nan da a gyara amarya ga kan shahi shahi mata su ko mi an bayani su
shi ko ga muna so sai shi jikka ba 20
jikka ba 20 ga yan kunne na gani da yan warworo ni aka ni ya taba su
wanga yan kunne izzar so muke kiran su
izzar a izzar so
izzar muna bi shi dala 60
dala 60
sauki dala 50
dala 50 ta magana ta
karshe mai kyau ko
ina ana zakkuwa sai ko ba zakkuwa sai
dai muna kan taba alhamdulillah
to ga wani abu wanda ni gani na ga hoton mace ban san komai aka nuni da wanda
nan wanda aka yin zane an goshi ga sha amarya tai
awo to
mun isa dala 20
dala 20 aka sai shi kuma ana zan zakkuwa ana diba sosai ga kuma hoda ga hoda ta ai duka gani ko
rumbun kwalliya ce
rumbun kwalliya ga ita gidan kwalliya to ita komai ya taba ta
jikka
jikka
insha Allah
ko sai ko hashi
farashi ce
ga hulla na ga lokacin sanyi na so shigo ga hulla ga ta jarreta ko
hulla jarreta
insha Allah ita komai ya taba ta
ita kuma dala 120
dala 120 nan da nan nan da na a basuwa ko a basuwa ko ya gaba
ko kai
gaba inda wani ka sayi
ba mun gode mu sado da wani mai goro barka da warhaka mai goro ni a sunanka
Suleiman
Suleiman da wani gari ka ke tahe da wani gari ka taho
nan tsano gumma
tsano gumma to ni abba yanin goro don naga goro gashi kashi kashi
nan goro goro na sha gari
nan kada bodala da yake nan shi ko wanga fa
dala goma
wanga fa shi ko
sha da
shi ko wanga fa
eh 20
20 to tun shigo ka kasuwa kamar yanzu ƙwarya nawa ka zuba to taho ka zakko yanzu
kwando guda na
kwando guda
eh
to ya kare wanga shi da ya saura
eh wanga da ya saura
duka ka kakka ma su sai
eh to ana an gode mu Allah dai
kuma kasuwa ya kaga kasuwa ka kaga kewayen mutaje
to da dama dama
da dama dama ka saba kudi sosai yau tun shigo karce ka dan kakka
ma an kakka ma
to mu gode to ga wani latijo na ga yana gyaran lalle na komai a latijo barka da warhaka Amin Alukura, mi sunan ka latijo?
Shukur.
Shukur na wani gari?
Illela Amara.
Illela Amara cikin garin Illela ko kuma ƙauyen Illela?
Sokoto, Sokoto, kuma Sokoto Raba local gani.
Da Raba local gama da can ka taho.
Da can ta wannan can ka taho.
Nan mita ta miya ta ko kuma lalle na?
Lalle na wanga.
To lalle kaka bayanin lalle shi.
To lalle alhamdulillah.
To tiya za ka yi mana bayani maraba da kulli duka ga abin shi.
To tiya san sami dala 50.
To.
Ta gari 300.
To.
Maraba 25 ta san sani ta gari 120 kuma muna sai da tonka ga nan kana gani
tonka na ga tonka ga hicen to lallan dai abban kare magana te ba nawa ga sai da buhu ne
to buhu ne muna sai wa jikka 7 jikka 6 da rage jikka 6
to yanzu ka san kaka ta shigo lokacin amarmani na kaka kasuwar lalle take tun da sai zakwa yanzu
alhamdulillah
an tattaba
shukura
yanzu an kai samun buhu nawa da an ka samu an ka soka cikin kasuwar yau
Allah ya so ne daga hali mai soka wajen guda bet
wajen buhu bet a ka taba sosai
ke insha Allah
to Allah ya koro kasuwa
to masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki doli na wannan ranar wanda ni Haruna Mamman Bako ni gabatar muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Niger a yau dai kun je mun lega kasuwar gidan Iddar dake cikin karamar hukumar mulkin Malbaza a cikin jihar Tawa Jamhuriyar Niger a madadin dukkanin sauran abokana aiki nake ce da ku bisalam
shirin bi oi hausa kasuwa akai miki doni kasuwa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Ecclesia Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship nan cikin garin Kaduna ba ta da bata lokaci ina so mu bude littafin mai tsarki Ibraniyawa sura 12 aya 14 kuma ba ta da wata jinkiri ba zan dau karatu kuhimmantu ga zaman lafiya da kowa ko kuma zama a tsarkake in ba da shi kuwa ba wanda zai gan Ubangiji Allah littafin Ibraniyawa a sabon alƙawari wanda Ubangiji Allah ta wurin manzon Bulus na mana umurni a matsayin mu na Kristoci da cewa muhimmantu ga zaman lafiya da kowa ma'anan wannan kalman ko kuwa aya din nan shine Ubangiji Allah na kokari ya tabbatar mana cewa maganar zaman lafiya babu maganar jinsi babu maganar kabila babu maganan bangaranci babu maganan bambancin addini mutum ne bil adama ne a zauna lafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba bai taka yace wannan in muna zaune da tsarki tare da zaman lafiya da kowa to tabbatacce wannan ne zai sa mu sadu da Ubangiji ba tare da wata fargaba ranar tashiyar kiyama wannan aya tunatar min da maganan Yesu Almasihu littafin Mata sura 5 aya 9 yace masu albarka ne ku masu sada zumunci ko wanda da zaman lafiya da mun za a kira kayan Ubangiji Allah domin haka Ubangiji Allah mu ya umurce mu zauna lafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba a kowane mataki mu zauna lafiya da kowa don da haka ina kira ga ƴan wana Kristoci da ma makwabtan mu musulmai da wasu mawata addinai mu iyakan kokarin mu zauna lafiya da kowa wannan shine cikon addini wannan alaman imani ne a wannan alama ne muna da tsoron Allah Allah shi kawo mana cikakken zaman lafiya mu yafa juna wurin da muka saba juna tsakanin musulmi da kristiyoyi da a samu zaman lafiya. Na gode.
Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan male menopause. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita bangaren iyali dake Vipers Hospital a babban birnin tarayya Abuja, wato Dr. Abu Yazid Bashir. To likita, yau dai zamu magana ne akan abin da ake cewa male menopause. Shin menene ma ake kira male menopause?
Male menopause shine yayin da dan adam namiji ya kai wadansu shekaru zai zama cewa akwai wani sinadari hormone na maza, androgens, ana kira abin testosterone, yakan yi ƙasa fiye da yanda yake bayan daga shekara 35 kan fara yin ƙasa. To wani lokaci sai ya zama ya shafi su rayuwar dan adam din, musamman wajen saduwa da iyali zai iya zama. To shine dai a takaice haka.
Shin daga wannan 35 din ne yake fara yin ƙasa, ko kuma a wasu mazan akan samu kafin akai wannan shekarun, ko kuma bayan an wuce wannan shekarun?
Yawanci sai bayan an wuce wannan shekarun, amma yana iya faruwa a samu daga wannan shekaru din, amma yawanci sai bayan an wuce. Kuma namiji yakan iya zama da shi wannan sinadari hormone din rayuwar shi cikin dogon rayuwa, wato ya kai shekara 50-60 bai samu matsalan ba.
Wata alama namiji yake fara nunawa da yake nuna wannan abun na tunkaransa, ko kuma male menopause na tunkaransa?
To za a gani wani lokaci yana abin da muke kira mood swing, wani lokaci he looks happy, yana cikin farin ciki, wani lokaci yana bakin ciki, kuma wani lokaci he looks depressed, wato kamar yana cikin damuwa, ba shi da kuzarin harka da jama'a. Wani lokaci ci he looks irritable, wato da amishi abu sai haufada. Wani lokaci ya kan yawan mantuwa, wani lokaci za ga naman jikin shi, tsokan jikin shi ya zama ba shi da ƙarfi, wani lokaci zai ƙara nauyi, zai ƙara kiba. To wani lokaci zai samu nono, namiji zai samu manya-manyan nono. Wani lokaci zai sami rashin bacci, zai zama baya iya bacci. Wani lokaci zai zama sau da yawa cewa a dandanan ya dan wani abu sai ji ya gaji, sannan zai samu low libido. A wannan low libido kuma shine wato ba shi da kuzarin saduwa da iyali, ko kuma ya zama a zakarin shi ba ta da ƙarfi, saboda haka baya iya saduwa da mace yanda ya kamata, kuma baya iya concentrating da yana so ya abu ya concentrating, ya ba mai da hankali ya abin da ya kamata. Sannan akan samu kashin mutum yayi taushi, zama ba shi da ƙarfin da ya kamata, asusuwan jikin ɗan adam. To shine yawancin abin da yake damu.
To a likita, menene ma bambancin abin da ake kira menopause da kuma andropause?
To bambancin su a menopause na mace ne, akwai sinadari wanda ake kira estrogen, shine yake tafiya a ƙasa ko ma ya tafi gabaki daya, saboda akwai ovaries wajen da ake kyankyasa kwan mace, idan ta kai waɗannan shekaru wanda yakan fara wani lokaci daga shekara 40 zuwa 45, idan ta kai waɗannan shekaru sai ya zama shi ovary din ya tamiki, saboda haka nan baya fitar da wannan sinadarin estrogen, shine kuma ƙarshen abun sai ya zama ba ta yin al'ada. Shi ko namiji shi kuma testosterone ne, wato sinadarin sunan shi kenan, shi kuma yake yin ƙasa. Saboda haka nan ana bukatan ita namiji, ba a bukatan, sai dai idan tana so ta zama yarinya za a iya mata amfani da waɗansu ana cewa hormone replacement therapy, waɗansu sinadarai wanda suke kamar shi estrogen, sai sa jikinta da gabaki ɗaya ya canza ta zama kamar budurwa.
To likita, shi menopause ya yake da alaka da daina haihuwa ga namiji?
To shi namiji zai daina haihuwa idan abin ba a yi magani ba, har ya kai matsayin da ba zai iya saduwa da iyali ba, ko kuma ya kai matsayin da su ma 'ya'yan haihuwan sperms kenan su ma ba za a iya producing nasu ba. To shine dalili kurin. Amma muddin da namiji yana da isasshen wannan sinadari na testosterone kuma yana da karfin saduwa da iyali to zai iya haihuwa mujin rayuwar shi
to misali idan namiji ya kai wannan abin da kai bayani da menopause din tunda kai bayanin cewa ba wai ya daina haihuwa bane akwai yiwuwar cewa akwai magungunan da za a bashi a asibiti yazo ya zama kuma ya dawo daidai
kwarai kuwa su waɗannan sinadarai ko wannan sinadari na testosterone shi ake sawa akwai hanyoyi daban-daban akwai wanda ake sa shi kamar implant ake kafawa a jikin duwawu akwai cream da ake shafawa akwai allura da ake yi su hormone din testosterone akan iya wa mutane domin su samu su dawo da kwaljinin jikin su yanda yake
to likita kai maganan cewa daga shekara yawanci in an wuce bayan shekara 35 ne namiji yake fara wannan sinadarin yake yin kasa a jikin namiji to akwai wasu magunguna ko kuma akwai wani taimako da likitoci kuke a asibiti domin ganin cewa daga wannan shekarun ya fara ko shan magungunan nan ko motsa jiki domin kada wannan matsala ta same shi
to dama abin da yake taimakawa idan ana shan ana waɗannan magunguna akan ga wa mutane su dinka yin exercise suna cin abubuwan da ya kamata kamar su ganyayyaki vitamins haka da minerals yana taimakawa amma kar su zama irin masu lalaci ne wanda ba sa motsa jikin su motsa jiki kwarai yana taimakawa mutum ya koma da rayuwar shi yadda ta kamata
to likita me ke faruwa a jikin namiji ma a lokacin da ya kai shekara 50
to ba lallai bane amma dama akwai abin da muke cewa effect of tear and wear kowane gefe na jikin dan adam shi ma zai gaji saboda haka nan ba abu ɗaya bane zuciya za ta iya gajiya hanta za ta iya gajiya koda za ta iya gajiya musamman idan ana cin waɗansu abubuwa wanda zai cutar da waɗannan abubuwa amma idan mutum yana exercise yana motsa jinin shi sosai yanda ya kamata kuma yana cin abincin da ya kamata zai iya dadewa a rayuwarsa yana da lafiya
to likita musamman ma da kai bayanin cewa dan masu sauraro na san za su in an ce male menopause za su dauka daga lokacin shekarun da namiji ya kai ya daina haihuwa ne shin akwai wasu shekarun da namiji yake kaiwa ya daina haihuwa ko kuma shi namiji baya iya daina haihuwa musamman ma da kai bayanin cewa mace in ta daina al'ada kenan babu kwayaye da za ta kenkeshe to shi ma namiji yakan daina haihuwa
to shine ne abin da nake magana idan har shi sinadarin na maza din ya kai matsayin da ba zai samu kuzari ma ya sadu da mace ba ta ina ne zai haihu idan ba zai iya saduwa da ita ba sai dai a yi IVF sperm din nashi a hada da kwanta a waje a kyankyashe shi sannan a mayar da shi cikin macen amma idan ba ka ba shi da karfin da zai iya abin nan saboda a wajen saduwa namiji lokacin da zai kawo yana amfani da karfi wani karfi yana zuwa mishi wanda zai sa shi maniyin da yake fitowa da shi ya fito da karfi wanda za a hankala shi ya tafi wajen da zai je saduwa da kwai din har a samu kwanda shi sperm din su hadu su zama da ko su zama abin nan wanda za su zama dadai a takaice
to masu sauraron mu duka abin da za mu dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako kuma da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abu Yazid Bashir Rabi'u ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa mu kasance lafiya
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC amma sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonnin ku ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Jula Gresham da tada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.